This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A ranar Lahadi ne Amurka za ta kammala jinyar dakarunta da kayan aikinta daga sansanin sojin sama da ke mai babban birnin ƙasar Nijar a yammacin Afirka, tare da gudanar da bikin janyewar. Abu na gaba a ajandar Amurka shine ficewar ta daga wani sansanin jiragen yaƙi marasa matuƙi na Nijar wanda aka shirya kammala shi a watan Agusta. Ficewar da ya yi daidai da wa'adin ranar 15 ga watan Satumba da hukumomin Amurka da Nijar suka amince da shi, bayan da sabbin shugabannin sojojin Nijar suka umarci sojojin Amurka da su fice bayan juyin mulkin da aka yi a yammai a bara. Babban hafsan sojin saman Amurka, Major General Kenneth Ekman, yana Nijar domin daidaita hanyoyin fita. Ya shaida manema labarai ta hoton bidiyo cewa za a mayar da yawancin sojojin Amurka da ke Nijar zuwa kasashen Turai. Sai dai ya ce an mayar da ƙananan tawagogin sojojin Amurka zuwa wasu ƙasashe a yammacin Afirka. Ƙungiyoyin fararen hula da na al'umma arewacin Mali sun ce sojojin Mali da na sojojin hayar ƙungiyar Wagner ta Rasha sun kashe fararen hula da dama a wani farmaki da sojoji suka kai a yankin Kidal. Rundunar sojin Mali ta ce ba ta da masaniya kan kashe-kashen da ake zargin su da shi, amma ta ce ana gudanar da ayyukan soja a duk faɗin ƙasar. Rikicin da ake akan fararen hula ya ƙara matuƙa tun bayan da gwamnatin mulkin soja da ta kwace mulki a Mali bayan juyin mulkin da aka yi a shekarar 2020 ta karyar jeje ne zaman lafiya da ƙungiyoyin 'yan tawayen Abzinawa a bara. Yayin da rikicin teku tsakanin China da Philippines ke ƙara ta'azzara, Japan da Philippines za su gana a ranar Litinin domin tattaunawa don zurfafa haɗin gwiwa a fannin tsaro. Tattaunawa da za a yi a Manila, wadda aka fi sani da taron B2, za ta haɗa da ministocin harkokin wajen Japan da na Philippines da ministocin tsaro don cimma wata muhimmiyar yarjejeniyar tsaro. Romeo Stantino Brona, babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar Philippines, ya bayyana a wani taron manema labarai a ranar Alhamis cewa yana fata Philippines za ta sanya hannu kan yarjejeniyar tsaron, wadda aka fi sani da Reciprocal Access Agreement ko RAA, da Japan, wadda za ta sanya hannu kan yarjejeniyar tsaro da za ta bada damar kowane ɓangare ya tura sojoji a yankin ɗaya. Har ila yau RAA ta bayyana yadda ƙasashen biyu za su tsara makamai da alburusai a lokacin da suke gudanar da atisayen haɗin gwiwa, kuma ta tsara hanyoyin da za a bi idan wani abu ya faru. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Joe Biden yana fafutukar don ceto ƙoƙarin sake zabansa da ke cikin hatsari. A ranar Juma'a shugaban ya bayyana cewa babu inda zai je yana kan takararsa. A yayin wani gangamin yakin neman zaɓe a cikin wani mawuyacin hali a fagen fama, yayin da yake shirin zama don tattaunawa da wani gidan talabijin inda za a yi la'akari da kowace irin amsa da ya bayar don samun shaidar cancantarsa da kuma dacewa don tsayawa takara. A gaban kusan magoya baya 300 a makarantar sakandare ta Wisconsin, Biden ya sake amincewa da muhawarar da ya yi a makon da ya gabata. Ba zai iya cewa ya yi kokari a muhawarar ba, amma a cikin hasashe kan abin da zai yi yana da amsa. Ya ce yana takarar kuma zai sake yin nasara. Daga ƙarshe, dubban 'yan gudun hijira da baƙin haure da ke kasara da rayukansu akan hanyoyin ƙasa mafi haɗari a faɗin nahiyar Afirka na fuskantar tashin hankalin cin zarafi, a cewar wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta duniya da cibiyar Mixed Migration Center suka fitar a ranar Juma'a. Rahoton da ya samo asali ne akan hirarraki da 'yan gudun hijira bakin haure 32,000 da aka gudanar tsakanin shekarar 2020 zuwa 2023. Rahoto ya ce adadin mutanen da ke yunkurin tsallakawa ƙasa mai hatsari ya ƙaru. Kamar yadda barazanar kariya da suke fuskanta tun bayan fitar rahoton bugu a farkon shekarar 2020. Yayin da ake kiyasin yawan mutanen da za su tsallaka hamadar Sahara fiye da tekun Mediterranean, rahoton ya hasashen cewa sau biyu yawan 'yan gudun hijira da bakin haure ke mutuwa a cikin hamada fiye da cikin teku. Ko da yake alƙaluman da ke cikin rahoton da alama sun musanta hakan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya, da san yin an tashi lahiya.
Lafiya kalau malama Grace, da alama yau kin tashi cikin fara'a da farin ciki, dan naji kin bude wa masu saurare cikin dariya.
Wacce nake zaka tambaye da kalaman Hausa guda nawa na koya wannan makon, dan nace na ta an tashi lahiya.
Na o na sakwatanci wai.
Eh, sakwatanci guda nawa na koya wannan makon?
Ai gaskiya na
ai na mace kwata-kwata, wai malam ya bani assignment.
A'a, to gaskiya kan to hada mu masu sauraron malama Grace. Wadanne kalmomi kike koya na sakwatanci?
Ko guda ban koyo.
Ko guda. Kin san abin da aka ce ma Musa dai, ko Musa?
Musa muskule ko menene?
Asha. To, ko zan zaki koya haka ne.
Ko muskule ko bage?
A haka din dai wanda kika faɗa magen da yace wasu kuma suke cewa kyanwa ko ku wani abu maka mun ji haka.
Kyan ashe na sanin ashe na aikin da malam ya bani.
Ah, kin fara da malama Grace da saura.
Ashe nan ba da dadewa ba za a bani takardar shaida kammala karatu.
Ah, to gaskiya kam malama Grace.
Sai na ce wannan mako me ya dauki hankali ka nan Amurka?
To, nan Amurka abin da ya dauki hankali na malama Grace wato zafi da aka yi har na fitar hankali har sai da aka dinga tura ni sako. Ana ce min wai idan ba wani muhimmin abu ba kada in fito, kada in fito saboda zafi.
Eh, ka sha ruwa, a ce ka sha ruwa, aka bubbuɗe wuraren.
Wai hadda faɗa min wai irin kwantiti din wanda ya kamata in sha gayi
wuni. Ka sha a cikin ragu ne.
In sha lita ka. Na ce a'a. Waɗannan mutanen lalle.
Aiki ba ka san me yin ka. Kaga na sanin da banda waɗannan sakonnin ko ta kwanan da ake aikawa a wayoyin kowa na salula bisa ga inda kake kana kuma an hukuma ta tana da wurare da aka sa na'urar sanyaya wuri da ruwan sanyi waɗanda ba su da inda za su samu wannan gatan. Suje su zauna ko su sha ruwa su wuni suna shan iska.
Haƙiƙa kuma kyauta kuma ruwan sanyi na ka ba. Malama Grace, mutanen nan suna shan kankara, ni shan kankarar ƙasar nan ma abin ya ma bani mamaki.
To Allah ya sa suna da lantarki, suna da nefa.
Gaskiya kan da wani labari ya shiga.
Abinda da sassafe fa ana mugun sanyi na sai in ga na shiga jirgi, na ga wani ya cika kofi da kankara kawai yana tattauna.
A'a, to ni yau yau ma yau din nan yau da muke maganar nan yau kin san abun abun al'ajabi ne na gani ina cikin jirgi fa ni fa inda nake zaune ban san ko inda nake zaune bane amma ni tunani na duk jirgin na kasa haka wani irin sanyi nake ji yana huro min ta ko ina
amma
wallahi wallahi malam Magris wai sai naga wani mutum kuma abin da ma ya ban mamaki ba ko Bature ba bakar fata iri na amma wallahi fanka ta hannu irin wata ina ganin akwai wata fanka ai karama ta hannu wanda ko batir ne take da shi ko charging ta ake ko me
wallahi
ita yake rike da to wallahi ita yake rike da tana hura masa kansa nace ta ji wannan shi ni ina jin ma na ma ka gwan fita ji
wanda duk sanyinan da kake ji da kake neman ma abun rufa bai ishe shi ba
wai ina ni ni kawai na ka guma in fita jirgi in fita rana in dan ji dan sauki sauki wallahi amma shi sai naga wallahi wai wannan fanka yake rike da tana ce taw wallahi
Allah daya gariban ba Allah Allah ya ba mu wannan ni'imar mu ma
to amin amin summa amin malama Grace
gurguje na sanyi na kaga dai mun yi babban bako kamar yadda muka ji a gabatarwa shi wakilin mu a jamhuriyar Niger
Nasiru Sani kenan a Maraiba
Sani yawa yayi babban kamu
yayi babban kamu abinda ban sani ba shine shin yaron shi ne ko mai gidansa ne kin san akwai wannan tsakanin Katsinawa da Gudarawa
daga baya ma ya yi mata bayani tsakanin su ne waye yaron waye kuma ubangiji
yawa yawa kware da gaske
yawa to gurguje domin samun daman jin wannan dogo hira mai ban sha'awa bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ta a bari ya huce zuwa ga Alhaji Ali Zakari na birnin Kwanni domin auren yarsa Malika Ali Zakari da aka daura a jiya Juma'a a unguwar mun wadata lalle ku an wadata na birnin Kwanni to Allah ya ba ai kuwa mun Allah ya sa kuma ku wadata an goda amarya
to amin amin sun
Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare Allah ya ba zuriya muna kuma mika gaisuwa ban girma da taya murna ga Reverend Alfred Fukuma shi ma ya aure da Elsa Suda da angonta Segun wanda aka yi a ranar Asabar da ta gabata to Allah ya bada zaman lafiya kuma da albarkar zaman tare muku mutuka raba
to amin malam Magris haka kuma bari mu mika wato sakon taya murna da kuma fata alkhairi zuwa ga abokin aiki wato Faruk Muhammad Yabo wato wakilin gidan rediyon Faransa a jihar Sokoto saboda shi kuma auren sa da za a daura shi a yau Asabar din malama Grace da amaryarsa Fatima Abdullahi Angufuntuwa wanda za a daura shi a gidan ko kuma kofar gidan Alhaji Lawai na Funtuwa mai Barkunu titin Bakori dake hannun riga da gidan Alhaji Sule Jarmai a garin na Funtuwa wato a yau kamar na faɗa yau Asabar 6 ga watan Yuli na shekara ta 2024 da karfe 2 na azhar kenan wato karfe 2 na rana kenan tare da fatan Allah ya bada ikon zuwa kuma wannan aure Allah ya sanya mishi albarka kuma su ma Allah ya sa su wadata Allah ya sa su wadata
bari kuma mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan Nanyak Minor, tsohon daraktan labarai na tashar radio da talabijin Jos, wanda Allah ya yi wa rasuwa a ranar Talata. Na sanyi na Nanyak, daraktan na ne na mun yi aiki tare da shi, yana darekta ina mataimakiya a kafin na bar
tafiya
TV a zuwa Plateau zuwa nan. Mutumin kirki to Allah ji kanshi ya kuma kyautata namu karshen. Sai kuma gaisuwar ta'aziya ga gwamnatin jihar Plateau da kabilar Biron baki daya, da kuma iyalan marigayi tsohon alkalin jihar Plateau Justice Adamu Sha, wanda shi ma Allah ya rasuwa aka kuma yi jana'izar sa makon da ya gabata. To Allah ya ji kaman mata, ya ba dangi duka jimirin rashin, mu kuma ya kyautata namu karshen.
To amin sun ma'amin Malama Grace. Haka kuma mun tashi da wani babban rashi a karshen wannan makon, wato abokin aikin mu Kabir Yusuf, wanda shine wakilin gidan rediyon Faransa wato a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Malam Kabir dai Allah ya masa rasuwa ƴan kwanaki kalilan Malama Grace bayan ya dawo daga aikin haji, ba da shi akai aikin hajjin nan na bana da shi akai kuma yanzu haka ma wakilin mu Nasiru Adam Alika yana can tare suke fa ya baro shi ya dawo. Amma kin ga wato an ce baya bata da kadan, kuma
kowa ya bata da kadan. To Allah ya ji kanshi, Allah
ya ji kanshi, kuma
Allah ya dawo, Allah ya kawo gawar shi gida kenan.
Allah ko ya kawo shi gida. Saboda haka muna mika sakon gaisuwa ta'aziya zuwa ga wato babban editor na su abokan aikin mu wato gidan rediyon Faransa, Bashir Ibrahim Idris, da sauran dukkan ma'aikata da kuma dukkan gidan aikin jarida gabaki daya, akan wannan babban rashi da muka yi na Kabir Yusuf. Allah ya gafarta masa, kuma Allah ya sa ya huta, Allah ya karbi bakuncin sa, mu kuma Allah ya sa mu cika da imani, kuma ya kyautata mu idan ta zo.
To na sanyi na kamar yadda muka alkawarta, kamar yadda masu sauraro suka ji, mun yi babban kamu
kware da gaske
ga wakilin mu
na'am Mansur Sani ba na Maradi. Na'am, yayi bako, ba wani bako daga Najeriya, amma ina ganin bare mu ba su dama Malama Grace, don an ce waka dama mawaki ne, to kuma an ce waka a bakin mai ita.
Ai shi ne mawaki, ya ga mawaki ya bakon mawaki, abokin sana'a
mawaki ya bakon mawaki. To na'am.
Madalla jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amurka VOA, barkanmu da warhaka, da ƙara saduwa da ku a cikin shirin nan mai farin jini, mai sauke hawan jini, wato shirin A Bari Ya Huce. To kamar yadda kuka ji a cikin gabatarwar wato jagororin shirin, cikin iko Allah muna tare da ɗaya daga cikin matasan mawaƙan Katsina Dukko tarayyar Najeriya, wanda ya amsa katin gayyata ta daga Katsina Dukko, iyo tattaki ya zo nan Maradi. Bin sani ba ko tsibiri zai wuce domin ya gaida gobarawa, wato Haruna Zango mai waƙar ba gobara ta zo Katsina kamar yadda aka fi sanin sa, domin ƴan magana sun ce waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi. Malam Haruna, sai a gabatar da kai ga masu wato sauraron muryar Amurka a wannan shiri na A Bari Ya Huce.
Da farko dai sunana Haruna Shitu, wanda aka fi sani da Haruna Zango, ɗaya daga cikin mawaƙan Hausa da ke Najeriya.
To madalla Malam Haruna, ga ka a Maradi kuma jamhuriyar Niger, ni ka zo yi?
To abinda yake tafe da ni koko ya kawo ni shine na zo domin amsa muhimmiyar gayyata da wannan tasha taimin taku mai albarka.
To Malam Haruna, ba mu taƙaitaccen tarihin rayuwarka a gurgurje.
Da farko dai ni an haife ni a jihar Katsina, na yi primary school, na kuma yi secondary school, na kuma yi karatu na Muhammadiyya.
Na'am.
Shi ma bakin gwargwado abin da ya sawaka. kuma na yi karatu na diploma gaba da secondary kenan, wanda kuma gashi a yanzu muna cikin harkar waka ana ta damawa da mu.
Kai lalle an sha gwagwarmaya. To Mallam Haruna, me ya jefa ka cikin lamarin waƙoƙi waɗannan na Hausa na zamani?
To ka san ita rayuwa kowane dan adam da Allah ya yi shi akwai bangaren da ya aje shi. Kuma zaka ga wani tun yana yaro akwai abin da yake ra'ayi, wanda kuma gurin shi Allah ya cika mishi wannan guri. To ni gaskiya ko da ina yaro Allah ya sanya min son waka.
To fa
wanda idan naje irin wuri haka wanda mawaka suke gabatar da waƙoƙi, tun ma irin mawaka na gargajiya, to gaskiya indai ana gabatar da waka ina jin a jikina cewa ina ma a ce ni ne, wanda gaskiya abun yana tsamani sosai. Allah da ikonsa kuma sai ya nufa ni ma zana yi waka, wanda gashi muna ta yi bakin kokari, kuma alhamdulillah sako yana zuwa inda ake bukata.
Ainihi za mu so sanin ko masu sauraro za su sanin da wata waka ce ka fara yin waka.
To wakar kuma da na fara da ita ce wata waka ta baiko na baikon shi Ubangidana, wanda shi ne Ubangidana a harkar waka. Da wakar baikonsa ce na fara lokacin da aka yi masa baiko shi da masoyiyarsa. To sai na rubuta wannan waka ta baiko, na je a studio nasa a narera wannan waka. To wannan waka ma zan iya ce ma ita ce silar shiga ta harkar waka, saboda daga nan ne da Allah ya hada ni da shi, kuma shikenan ina ci gaba da zama a karkashin sa a studio shikenan, wanda nan ne ta fadi tashi, wanda har yanzu ni ma cikin ikon Allah gani da studio na.
To Mallam Haruna, cikin wakokin da kai akwai wata waka mai taken Bagobura ta zo ka tsina. Wannan wakar ta fi ɗaukar hankalin jama'a sosai fiye da yadda kake tunani. Shin ta yaya ma aka yi kayo ita wannan wakar?
Kai to ita wakar Bagobura ta zo ka tsina, abin da ya sanya na yi ta, ka san da Bagoburi da Bakatsi ne, ɗan Juma ne da ɗan Jummai.
Na'am.
Ko kuma in ce mu Katsinawa iyayen gida ne ga Goburawa, shi yasa duk inda Bagoburi yake in ya ga Bakatsine zaka ga yana bada girma, haka karwa jikin shi yake, saboda ya ga mai gidansa.
Haka aka yi.
To dalilin da yasa na yi waƙar, gaskiya akwai wasanni wanda yake na kaka da kakanni, wanda zaka gani tsakanin Katsinawa da Goburawa ana yin shi. To wannan gaskiya shi ya ja hankalina na yi wannan wakar, domin in waiwaya baya in tuna ma mutane da irin wasannin da ke tsakanin mu, saboda yanzu aka gama ba cikin yansu akai ba.
To
amma dai dalilin yin wannan waka gaskiya ya farfado da ire-iren wannan abubuwan, saboda ina ganin sakonni da mutane ke tura min, wasu sifatan alkhairi, wasu kuma
kai lalle akwai sakwaki a cikin wannan labari.
Waka kuma yanda aka yi na yi ta, akwai wata baiwar Allah Bagobura. Hakikanin gaskiya wannan baiwar Allah ta kasance tana matukar son waƙoƙina, wanda wannan shine ya sanya da za su yi bikin aure, suna da biki haka, ina tunanin kila ko wani dan uwanta ne dai. To sai ta kira ni waya, take cewa tana son zan musu waka. To a nan dai da muka yi magana, sai na ce mata a rubuta sunaye na ƴan uwa da abokan arziki, saboda shine al'ada duk idan za a yi wakar biki zaka ga ana sanya ƴan uwa saboda kowa ya nuna farin cikin sa. To sai ta rubuta wannan sunaye, kuma cikin ikon Allah muka yi magana da ita na gaya mata inda studio na take. Ta zo ta kawo wannan list na sunaye, kuma ta sallame ni kudin aiki na. To da ta zo ne na ga bagobira ce, irin bagobira dai ta asali mai irin tsagon nan. To gaskiya abun ya bani dariya sosai, wanda wannan abun ya ja hankali na sosai. Sai na ga cewa to bari in yi amfani da wannan damar in yi waka a kai, domin in sanya mutane nishadi, kuma in waiwaya baya domin in tuna masu irin wasannin da ke tsakanin mu Katsinawa da Goburawa.
Mala Haruna, me gurin ka cikin wannan sana'a?
To ka san shi an ce rai da guri yake. Gaskiya ni guri na da nake son in cimma a wannan masana'anta shine ina son in zama mutum ko mawakin Hausa na zamani na farko. Ma'ana dai ina son in zama mawakin Hausa guda ɗaya tilo wanda babu irin sa a duniyar waƙar Hausa, indai a bangaren waƙar Hausa ne na zamani. To ina buri in zama wannan mawakin.
To kana da wani sako ga abokan sana'ar ka matasa da suke cikin wannan harka ta waƙoƙin Hausa?
To mawaka ƴan uwana, kiran da zani a gare su shine gaskiya dole ne duk abin da zaka yi a matsayin ka na mawaki ka tsaya ka yi abu wanda idan mutane suka ji za su amfana da wannan abu, saboda duk abin da muke yi madubi ne. Idan mun yi abu wanda ya dace mutane na ji, idan mun yi abu wanda bai dace ba mutane suna ji.
Ikon Allah.
To don haka ya kamata mu ringa yin abu wanda mutane za su amfana, kuma mu ma za mu amfana koda bayan rayuwarmu. Wannan shine kiran da zani ga ƴan uwana mawaka.
Me ya sakonka na ƙarshe a cikin wannan shiri na Abari ya huti?
To ƙarshe dai ina ma ma'aikatan wannan tasha taku mai albarka fatan alkhairi, dukkan ma'aikatanta da masu sauraron wannan kafa ta sadarwa mai farin jini, ina yi muku fatan alkhairi. Ina kuma gaishe ku baki ɗayan ku, kuma ni ne dai Haruna Zango, Ubangidan Goburawa.
To muna godiya sosai Malam Haruna da ka karɓa katin gayyata a cikin wannan shiri na Abari ya huce. Masu sauraro, kamar yadda za ku iya lura, za na sada ku da jagorar shirin Abari ya huce, Antigrace Bismillah.
Wannan abu ya ban mamaki, Bagobira ta zo Katsina, an ba ta miyar ja ta rume, ta ce wai ta je Saudiya har ta ci abincin aljanna. Wannan
kaji ba bakin naka na sanyin na
na'am. To kedeji kedeji ta kaddama dai ba ta karewa dai tsakanin Katsinawa da Goberawa, amma dai mu zo zuwa.
To na sanyin na sun cinye mana filin labarai sabili da haka za a bi mu bashi, dan dama na ni ma na kwanto ni labarai zan bayan, sai kuma Almasir ya ce in huta yau sabili da haka na gaba na fatuna na daga mana hannu tilas mu ja burki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci, sai ba ku mai zuwa idan mun sake karban wani babban
Allah sarki duniya
ya labari alheri
duniya
amma labari majabe na gaskiya kamar littafi
da labarin duniya
yo alijita
ni Allah sarki duniya
sarki
arana wata kariya sai dai umar da ta ji kunya
haka yake
daga duk wani nisa in ji fa karshe ka sai sai fado
wala kan rada dole
alkawari kai hani in ka dauka kai cika.
Wannan shirin da zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.